نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بيان هكا إخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
Barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Gwallaga da ke nan cikin garin Bauchi a jihar Bauchi. A wannan yammaci na Talata, yau muna 11 ga watan Ramadan, hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1446, wanda kuma yake daidai da 11 ga watan 3 miladiya ta 2025. A wannan majalisi da muke tafsirin Alkur'ani mai girma, da kuma muna cikin tafsirin suratul mu'minun, wanda yau za mu ci gaba da karatu daga kan aya 92 insha Allah. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. 'Alimil ghaibi wash shahadati fata'ala 'amma yushrikun. قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون.
الله سبحانه وتعالى يأتي عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. مثلا شين مثلا غيبي أبن ديكي قوي والشهادة دا أبن ديكي سرري فتعالى عما يشركون. الله يا دوكاكا daga abin da suke hada shi da shi. Ayyata ta gabata Ubangiji subhanahu wataala ya tsarkake kansa yace subhanallahi amma yasifun, sarki ya tabbata ga Allah daga abin da suke sifanta shi da shi, sai yana da da ko yana da abokin tarayya ko suke cewa bai cancanta abauta masa shi kadai ba, ko kuma suke ganin cewa ba zai iya tayar da mamaci ba bayan mutuwarsa. Allah ce to duk wannan tawaya ce, nakasa ce, ya tsarkaka daga gare ta. Sannan Ubangiji ya faɗi sifarsa wacce take nuna cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya kewaye komai da sani, da waɗanda ake gani da waɗanda da abin da ake gani da abin da ba a gani. Ce alimul ghaibi, Allah shi ya san abin da yake boye, washahadati ya san abin da yake sarari. Allah subhanahu wa ta'ala babu wani abu da yake buya da gare shi. Wa ma yakhfa 'ala Allahi bi shay'in fil ardi wala fis sama. Allah yace babu wani abu da yake buya ga Allah subhanahu wa ta'ala a ƙasa yake ko a sama. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allah yace in ma za ka bayyana maganarka to ka bayyana, ba ba za ka bayyana ba to ka sani. Fa innahu ya'lamu sirra, Allah ya san abin da yake boye wa akhfa, ya san abin da yake buya daga wanda yake boye fa. Saboda haka babu wata magana da mutum zai kuskus da ita, ko wata rada da zai yi, ko wani aiki da zai yi a boye wanda Allah ba zai san da shi ba. Sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. الله سبحانه وتعالى يتي جدي لي او جنسا من اسر القول وانت يستر كما قال سيايت ابوي ومن جهر به وانت يفتو ييت ابي لي افيلي جدي لي ابو رس الله. ومن هو مستخف بالليل وانت يفتو ييت ابي لي cikin duhu idan zai yi ayyukansa na saban Allah ko na barna, ya daidaici lokacin da kowa ya shiga gida ya kwanta ya rufe cikin duhu sannan ya yi laifinsa. Kamar huwa sarifin bin dahar, da wanda ba yake fitowa karara ya yi da rana a bayyane duk wannan. Don haka ilimin Ubangiji subhanahu wata'ala ya kewaye komai, yana daga wato yana daga cikin sifofinsa, yana da cikakken ilimi. To kuwa duk wanda yake da cikakken ilimi dole ya kasance mai cikakkiyar kudura, zai zama yana da iko akan komai. Allah ya ɗaukaka daga abinda suke shirka da shi, ya ɗaukaka daga abinda suke sifanta Ubangiji subhanahu wa ta'ala suke haɗa shi da shi, ko suke cewa yana da ƴaƴa ko yana da ɗa ko yana da abokin tarayya. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce qul rabbi imma turiyanni ma yu'adun rabbi fala taj'alni fil qawmi zalimin. Qul ka ce rabbi ya Ubangiji na, imma turiyanni ma yu'adun, idan za ka nuna min abinda ake musu alkawari da shi na azaba, rabbi ya Ubangiji na fala taj'alni fil qawmi zalimin, ya Ubangiji na kada ka sanya ni cikin azzaliman mutane. Ayoyin da suka gabata duk suna sanar da mu cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kadaita da sabuwarsa, ya kadaita da sifofinsa, ya kadaita da ayyukansa. Babu batar da ya kai wani ya jingina wa Allah subhanahu wa ta'ala ɗa ko ya jingina masa kishiya. Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayanin hujjoji gamsassu wanda suke tabbatar da kadaitakarsa a cikin sifofinsa da ayyukansa da bautarsa, hujjoji masu gamsarwa waɗanda suke tabbatar da cewa Allah yana da iko akan komai daga ciki har da tayin da mutum bayan ya mutu. Saboda haka duka wani uzuri da wanda yake shirka da Allah zai bayar, Ubangiji ya yanke masa hanzari, ya yanke masa uzuri. Waɗannan da suke faɗar irin waɗannan maganganu ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ko suke kafircewa ayoyin Allah ba su da bambanci da waɗanda suka gabace su, waɗanda suka yi wa Allah subhanahu wa ta'ala irin wannan rashin kunya, kuma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gaggauto da azaba a kansu, Allah ya halaka su. Saboda haka su ma tunda abinda suke yi irin da waɗancan ne ba su fi ƙarfin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya musu azaba ba. Saboda haka abinda ya yi wa waɗancan ya zamo gargaɗi gare su akan cewa su ba abinda ya samu waɗancan zai iya samu tunda ba su da bambanci da su. To babu shakka wannan zai tsoratar da Annabi sallallahu alaihi wa sallama, zai ji tsoron kada wani abu na azaba ya sauka akan mutanensa, kuma watakila abin har ya hada da shi tunda yana cikin su. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya lankana masa cewa ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya tseratar da shi daga azabar Allah, koda Allah zai saukarwa da waɗannan mutanen azaba akan abin da suke yi na kafirci, to ga addu'ar da zai yi don Allah ya tserar da shi. Allah ya ce da shi qul ka ce rabbi imma turiyanni ma yu'adun, ya Ubangiji idan za ka nuna min abin da ake musu alkawarinsa na azaba. Tunda Annabi sallallahu alaihi wasallama ba zai sani ba azabar da za ta same su akan abin da suke yi wa Allah na kafirci, za ta same su ne lokacin yana raye a cikin su ko sai bayan ya koma ga Allah. Bai san menene zai faru ba. To shine Allah subhanahu wata'ala ya ce to ya rika addu'a yana cewa rabbi imma turiyanni ma yu'adu, ya Ubangiji na idan za ka nuna min abin da kake musu alkawarinsa na azaba, rabbi fala taj'alni ma alqawmi zalimin, ya Ubangiji na kada ka sanya ni tare da wala taj'alni fil qawmi zalimin, kada ka sanya ni cikin azzaliman mutane. Wato ya Ubangiji ka tserar da ni yayin da azabar ka za ta sauka gare su. Wannan yana nuna maka wato dan a nuna maka cewa azabar nan tana da muni kwarai da gaske, ba ƙanƙanuwa ba ce, mummunar azaba ce wadda har ta kai ma wanda bai cancanci ta shafe shi ba yana jin tsoron kar ta shafe shi. Babu shakka ko da azabar Allah za ta sauka akan su ba za ta shafi addabin Allah sallallahu alaihi wasallam ba saboda sunnar Allah subhanahu wataala da ta gabata duka annabawa da manzanni da suka gabata wadanda Allah ya halakar da al'ummomin su Allah ya tsirar da annabawan su babu wani annabi da aka halaka shi tare da mutanen su to ballantana kuma mafifice cikin halittu gaba daya shugaban annabawa da manzanni duka kaga babu maganar azaba ta same shi to amma anan dan a dora maka cewa wannan azabar ta kai matuƙa ga bodi har ma wanda ba za ta shafe shi ba shi ba tsoron ta yake ji kaga ashe ba kankanuwa ba ce azaba ce wacce take ba kankanuwa ba ko ba dan a bayar musu da martani bisa izgiri da suke wa annabi sallallahu alaihi wasallama suna cewa suna gaggauto masa cewa ya kawo musu fa'ida bima ta'iduna kawo abinda kake mana alkawari اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم سنة مسا إزجلي سنة شواء إن هر أبنك كي فلأ منا قد كياني تو أيمن روان روان وكما أذابا ميرن إي تسامي تشيني الله سبحانه وتعالى يتي تو كي كي الدعاء إن هر الله سبحانه وتعالى يسوكر مسنا أذابا كنا تكنسو الله يزيرن دكي تمو دا أذابا شيء مبورا wasu daga cikin malamai suka ce an umarci annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nemi tsari Allah ya ce da shi kul ka ce rabbi imma turiyanni ma yu'adun rabbi fala taj'alni fil qawmi zalimin aka ce da shi ya nemi tsari domin ya nuna tawaru'unsa ya nuna cewa shi a gaban Allah subhanahu wataala bawa ne bai isa komai ba nuna wa mutane tawalu'unsa da kaskantar da kansa gaban ubangijinsa saboda haka yayi addu'a in wannan azaba ta zo ya ubangiji kada ka sa ni cikin su kuma wanda ya kara nuna maka shu'ubin kafirci cewa kafirci wata fitina ce wata musiba ce babba wanda idan tana faruwa har ubangiji subhanahu wataala ya saukar da azaba akan masu yin ta masu yin wannan kafircin da shirka da Allah subhanahu wataala to tana iya tacci wadanda ba basu ba kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku guji fitinar da idan ta zo ba za ta shafi wadanda suka yi laifi ba su kadai ashe za ta hada da wasu ba to shine Allah subhanahu wataala yayi masa talqinin wannan addu'a yace ya fada don haka ba wai shi ba aiki sallallahu alaihi wasallam shi yake addu'ar ba yake cewa Allah kanka halaka ni tare da su annabi sallallahu alaihi wasallam yana da kyakkyawan zato da yake wa ubangijinsa ya san cewa ubangijinsa ba zai tozarta shi ba zai kyale shi ba ko ba wani abu zai faru ubangiji zai tsirar da shi to amma dan ya zama koyarwa ga al'umma cewa yayin da ake laifi a cikin su to kada su yi tsammanin cewa idan Allah ya turo da wata azaba ko wata musiba za ta tsaya akan masu laifin kadai su roki Allah subhanahu wataala ya shiga tsakanin su daga azaba da za ta iya sauka akan waɗanda suke laifi shi yasa ya zama wajibi akan kowa da kowa idan ya ga munkari to yayi kokari ya ga cewa ya bada gudunmawar yadda za a kawar da wannan munkarin ta hanyar da Allah subhanahu wataala ya bashi dama barra abinku munkaran fa yughayyirhu bi yadi fa illam yastati fa bi lisanihi wa illam yastati fa bi qalbihi wa zalika adhabul iman wanda duk zai ga mahodan abu ana aikatawa mara kyau da sabon Allah to canza shi da hannunsa idan wanda zai iya amfani da ikon sa ne da karfin sa wajen ya canza abu idan ba zai iya ba yayi wa'azi yayi nasiha ya fadakar idan ba zai iya ba to ya kyamaci abu ya kishi kada a ganshi yana sakin fuska yana ainihin gaurayuwa da masu aiki kuma ya ce yana kin abu a yake abin a zuciyarsa ya kyamace shi a fahimci cewa baya san abu to wannan shine mafi raunin imani da zai nuna akan wannan to idan kowa da kowa yayi abin da yake kansa to ko da Allah subhanahu wataala zai kawo wata azaba da ta shafi masu wannan laifin sai Allah subhanahu wataala ya tsirar da waɗanda suka nuna wato kyamar su da wannan aiki Allah sai ya tsirar da su to shi ne anan annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah yake gaya masa haka sannan fadar Allah da yake cewa imma turiyanni ma yu'adun kace idan har zaka nuna mu abinda ake masa alƙawari da shi, wannan yana nuna masa cewa Allah subhanahu wataala in har zai saukar musu da azabar, zai saukar musu da ita a gaban idansa. Annabi sallallahu alaihi wasallam zai ga tanda ake azabtar da su, shi yasa yace ture yanni dan zaka nuna mu gadi, to ya Ubangiji kada ka sanya ni tare da mutanen da suke azzalimai. Shi yasa Ubangiji da ya tashi an saba sai cewa inna ala an turiyaka ma na'iduhum laqadirun, mu a bisa lalle a bisa mu nuna maka abinda muke musu alkawari masu iko ne. Imam Ahmad da al-Imam Tirmidhi sun fitar da hadisi daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu ta'ala anhu, yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ruwaito daga Ubangijin sa azza wa jalla yana cewa ya Muhammad idza sallaita faqul allahumma inni as'aluka fi'la al-khairat wa tarka al-munkarat wa hubba al-masakin wa idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilayka ghayra maftun. Allah subhanahu wa ta'ala yace wa ma'iki sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi kursi yace ya Muhammad idza sallaita idan kai sallah faqultu kai addu'a rika cewa allahumma inni as'aluka fi'la al-khairat, ya Allah ina roƙonka aikata ayyuka na alkhairi wa tarkal munkarat da barin miyagun ayyuka munanan ayyuka wa hubbal masakin da san talakawa masu rauni wa idza aradta bi ibadika su'an aw idza aradta bi ibadika fitnatan faqbidni ilayka ghayra maftun, idan kana fi fitina wato wata jarraba ga bayinka, to ya Allah ka karbi raina ba tare da na shiga cikin wannan fitina ba. Wannan addu'a ce Allah subhanahu wataala yake koya wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama cewa idan har akwai wata fitina, wata jarraba, wata musiba da za ta saukar wa bayinsa, to ya Ubangiji ka karbi raina kakka nuna min lokacin da wannan fitina za ta sauka cikin su har ya zanto ni ma fitinar ta shafe ni. Wannan addu'a ce Allah subhanahu wa ta'ala ya koya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam dan ta zan addu'a a bari a bar koyi ga dukkan al'ummarsa. Rika roƙon Allah, Allahumma inni as'aluka fi'la al-khairati wa tarka al-munkarat wa hubba al-masakin wa idza aradta bi 'ibadika fitnatan faqbidni ilayka ghayra maftun. Ya Allah ina roƙonka aikata ayyukan al-khairi, to ka bada damar aikata ayyuka na al-khairi, sannan wa tarka al-munkarat da barin miyagun ayyuka marasa kyau wa hubba al-masakin da san wato masu rauni talakawa ka sa mun san su a zuciyata, sannan kuma idan ka nufi bayinka da wata fitina, wata jarraba, to ka karbe ni zuwa gare ka kada in zanto wanda jarraba ta shafa. To shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ana yake cewa wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun, mu a bisa mu nuna maka abinda muke musu alkawarinsa na azaba masu iko ne, ake muna da iko mu nuna maka abinda muke gaya wa mushrikan da zai same su na azaba idan har ba su bi Allah ba suka bar shirka. Sai dai Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya dakatar da faruwar haka. Allah ya yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam alkawari cewa duka duk da fitsarar da suke nunawa da rashin kunya da suke wa Allah da miyagun maganganu da suke furtawa, Allah subhanahu wa ta'ala ba zai saukar musu da azaba gabanbiya ba wacce za ta gama da su gaba ɗayansu, duk da cewa suna cika baki suna cewa idan har da gaske dai a saukar musu da azaba ɗin, to ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihim وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الله ce ba zai yi musu azaba ba kana cikin su, sabuwarka a cikin su rahama ce. Fa arsalnaka illa rahmatan lil alamin, fa aiko ka ba sai dan ka zabo rahama ga halittu, don haka zamanka a cikin su rahama ce gare su, don haka har su duk da ba su yi imani da ni ba in ji Allah za su ci albarkar rahabarka, za su ci albarkar sabuwarka a cikin su, saboda haka ba za mu saukar musu da azaba ba a dalilin wannan. Sannan ba za mu saukar da azaba ba wacce za ta shafi kowa da kowa, alhalin a cikin ku akwai masu neman gafarar Allah, akwai waɗanda suke cewa Allah ya gafarta musu zunubansu, kullum suna yawan istighfari. Saboda haka Ubangiji subhanahu wataala ba zai yi wa al'ummar nan azaba ta bai dai ba saboda wannan dalili, wanda yana nuna maka muhimmancin riko da tafarkin Annabi sallallahu alaihi wa sallama, da riko da sunnarsa, da aiki da karantarwarsa, wata garkuwa ce daga Allah subhanahu wa ta'ala daga samuwar ko faruwar ko aukuwar azabarsa. Sannan yawan istighfari, waɗannan abubuwa guda biyu suna zama shabaki tsakanin bawa da fadawa cikin fushin Allah, ko kuma fadawar aukawar azabar Allah a kansa. Riƙe tafarkin Annabi sallallahu alaihi wasallama, Annabi ko baya cikinmu da gangan jikinsa da zatinsa, Annabi sallallahu alaihi wasallama yana tare da mu da karantarwarsa, yana tare da mu da abin da ya bar mana da ilimi da tarbiyya da ya bar wa al'ummarsa. Nabi sallallahu alaihi wasallama bai tafi ba ya bar al'ummarsa a cikin duhu, kuma al'ummarsa ba za ta ci gaba, ba za ta taba zama a cikin duhu ba. Koyarwar Annabi tana nan har Allah subhanahu wataala ya dade kasa. Wanda ya zo ya zo, wanda yake yaki sha'a ban sha'a wa aba ban aba. Koyarwar Annabi tana nan ba za ta tafi ba. Ce taraktukum ala mahajjatin bayda laylaha kana hariha la yazighu anha illa halik. Da barku akan tafarki wanda yake fari kal bai haske, babu wanda yake karkace masa sai halakaci. Saboda haka Allah subhanahu wataala yayi wa karantarwa Annabi wannan gata, babu wani Annabi da ya samu wannan gata da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu. Duka annabawa bayan tafiyar su da wani dan lokaci addinin su ya gurbace, wanda ta sa da Annabi ya tafi wani Annabi yake mai gurbin sa domin ya zo ya yi gyara. Saboda karantar wasa ba za ta dore ba, saboda shi Annabi ne na iya mutanansa. Wa kana an-nabiy yub'athu ila qaumihi khassatan fa bu'ithu ila an-nasi 'amma wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi bashiran wa nadhira. Shi Annabi sallallahu alaihi wasallam da du mutane ne gaba daya, du mutane ne tun daga lokacin da Allah subhanahu wataala ya bashi sakon sa har Allah ya dade kasa, shi kadai shi ne manzon, ba wani manzon sai shi. Ce li unzirakum bihi wa man balagh. Allah ya saukar mun da Al-Qur'ani dan gargade ku, ku sahabbaina, ku larabawa da kuke buke tare da ku, gargade ku wa man balagha, da duk wanda wannan sakon ya je masa. Saboda haka sakon Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taƙaita ga mutanansa da suka rayu tare da shi shi kadai ba, sako ne wanda zai ci gaba da wanzuwa da dorewa har zuwa tashin alkiyama. Saboda haka Allah subhanahu wataala ya alkawarin kare shi da bashi kariya, ya bashi martabar da bai taba ba wa wani Annabi a bayansa ba. Wannan martabar ita ce wasu suke so su lalata ta a yanzu, suke kokarin su ce koyarwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya ta lalace. Saboda haka a saurari ta su a yanzu za su koyar da ku Al-Qur'ani, amma yadda Annabi ya koya wa sahabbai da al'umma Al-Qur'ani wannan ya bace, duk ƙarya aka yi. Yanzu za su gaya maka gaskiyar tir da wannan aƙida, tir da wannan mummunar aƙida, aƙidar da bata san darajar manzo sallallahu alaihi wasallam, bata san darajar girman sakon da Allah ya bashi ba. Sakon Annabi ya fi ƙarfin haka, ya fi ƙarfin Allah subhanahu wataala ya tozarta masa sakonsa, ya tozarta masa aikinsa wanda Allah ya ɗora masa ya yi, ya karantar da mutane Al-Qur'ani, ya karantar da su hikima ita ce sunnarsa, ya ba su tarbiya. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الله سبحانه وتعالى بي واتي ومؤمنين دو مؤمنين ينا تشك البركة ونب بي واتي ألا يوى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بي واتي ومؤمنين. لقد من الله على المؤمنين هذا دو وانا مؤمنين يلا قرقش وانا بيوان الله يوان ديمسا دا ايكو النبي صلى الله عليه وسلم يا ايكوش دمينا يكرن تد للتابي يكرن تد حكمة للتابي شنا القرآن حكمة كما بيجيجي سنة النبي صلى الله عليه وسلم انكشي با ايدا بجيتو كاوما نبيجيجي تو القرآن ديقاش انفتاه يعلمهم الكتاب والحكمة يسند دسو القرآن هما والحكمة تدعي تكنت حكمة إتما كوير دسو زي يسند يعلم إتما زي كرنت دسو أقول إنسا ذات كرنتيتا Allah cewa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin kafin Allah ya wazzake shi kuma ya tsarkake su tsarkake wace da tarbiya ya musu tarbiya don haka koyarwar da Allah subhanahu wataala yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa al'umma al'umma sa koyarwa ce wace ubangiji zai tsare ta har zuwa tashi alkiyama dan hujjar Allah ta ci gaba da tsayuwa akan bayansa kada wani ya zo ya ce shi abinda Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama duya gurbace ya lalace shi yanzu qur'ani ne kowa da yadda yake fassara wanda in yayi nan da kai wanda yayi nan da kai wanda yayi gabas wanda yayi yamma wanda yayi sama da kai wanda yayi kasa da kai da haka dai Allah ban san waye gaskiya ba ja to babu sunnar annabi ba za ta raba muku gaddama ba sunnar annabi ba ta raba gaddama ba to kaga sunnar annabi za ta taka wa dukkan wani dan abin da dan dagaji da zai zo ya dauki alqur'ani yana masa hawan kawara yana fassara shi yana fadar abin da ya ga dama ce fassara alqur'ani kenan to ubangiji subhanahu wataala ya alkawarin ba zai halaka wannan al'umma ba matukar akwai wadannan abubuwa bi tare da ita annabi yana tare da su yana tare da su da zatinsa ko yana tare da su da koyarwarsa sannan kuma matukar suna istighfari suna neman gafara don haka shi kansa fazu sallallahu alaihi wa sallama baya daga cikin wadanda suka yi wa al'ummomin su mummunar azaba ba mummunar addu'a ta Allah ya saukar musu da azaba annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da ya tafi ta'if ya je mutanen da'if ba su karbe shi ba suka gaya masa biya gumba gaggano suka yi masa wato mummunar ansa ya dawo Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko mala'ika jibrilu cewa ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ga mala'ikan duwatsu nan tare da shi ya tambaye shi idan yana so Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi ai tambaye shi idan yana so gaba daya mutanen makka a hada duwar wadanda suke kewaye da su a musu rududdugu a daddake su annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce bal arju an yukhrij Allah min aslabihim man ya'budu Allah wa la yushriku bihi shay'a yace fata na ubangiji subhanahu wataala ya fitar daga cikin tsatsan wadannan kafiran ya fitar daga tsatsan su wadanda za su rika bauta Allah shi kadai ba tare da sun hada shi da kowa ba kuma haka Allah yi ƴaƴansu su suka dawo suka karba addinin musulunci suka yi jihadi wajen yada addinin musulunci duniya dan Ubayy ibn Khalaf Safwan dan Abu Jahl Ikrima dan Al-Walid ibn Al-Mughira Khalid ibn Al-Walid dan binan Amr binan Al-Wa'il ibn As As-Sahmi dan sa Amr da Abdul dan sa Abdullah wadan duka sahabba annabi ne kuma wadanda suka yi wa addinin Allah aiki duka iyayensu manya-manya ne daga cikin manyan Qurayshawa waɗanda suka yi ta rigima da annabi sallallahu alaihi wa sallam amma da ƙarshe Allah subhanahu wataala cikin daga tsabansu ya fitar da waɗanda suka bauta wa Allah shi kadai ba tare da sun hada shi da kowa ba saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya jinkirta azabtar da wannan al'umma saboda hikima don haka kada abin da suke faɗa maka na ƙaryata ka ya bakanta maka rai sannan Allah ya ce idfa billati hiya ahsanus sayyi'ah kamar da kyakkyawan sakamako ko sakamako mafi kyau kamar da sakamako mafi kyau ga mummuna nahnu a'lamu bima yasifun mu ne muka fi sanin abin da suke sifantawa Allah subhanahu wataala ya ci gaba da lallashin annabinsa sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa waɗannan mutane za su ci gaba da gaya masa maganganu waɗanda za su rika tayar masa da hankali ko dai maganganu na shirka da zagin Allah da yi wa Allah rashin kunya ko kuma su rika faɗar maganganu a kansa shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama suna gaya masa maganganu su ce da shi boka su ce da shi mawaƙi su ce da shi matsafi su ce da shi ɗan duba ba magana da ba su gaya masa ba to waɗannan magana Allah subhanahu wataala ya san cewa za su bakanta masa saboda shi mutum ne yana da ahasis yana jin irin abin da dan adam yake ji wala qad na'lamu annahu la yahzunuka alladhi yaqulu ce muna sanar da cewa abin da suke fada din yana damunka yana damunka to amma ga abin da zaka yi wajen mu'amala da su ko da za su ci gaba da gaya maka maganganu marasa kyau wataƙila ma su yi ƙoƙarin halakar da kai ko su cutar da kai to kai ga irin mu'amala da za ka yi musu idfa billati hiya ahsanu sayya'a ka ture mummuna da sakamako mafi kyau yayin da za a yi maka mummunan abu kai ka mayar da sakamako mafi kyau a kan wannan mummunan ta kanta wannan maganar da wannan umarnin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi alama ce da take nuna cewa shi zai yi nasara shi ne zai yi nasara shi da mutanensa don haka ku ci gaba da haƙuri ku ci gaba da daddare zuciyarku kuna haƙuri kuna jurewa duk abin da kuke gani ƙarshe ku za ku yi nasara don haka duk wani wanda zai zo ya munana muku mu'amala ko ku kyautata masa mu'amala to haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك الله يجي سبور رحمت الله يينك da ita sakake tausasa musu da ka kasance mai kausar zuciya mai kaushin hali da sun watsa san barka saboda haka ubangiji subhanahu wataala kamar yana koyar da shi bayan ya gaya masa cewa yana da ikon ya saukar masa da azaba ya saukar musu da azaba amma ba zai yi ba saboda wata hikima to kamar a ce tambaya suka yi ce ya Allah to me zan yi gashi dai mutanen nan ba su saurara min ba kullun cikin bakakin maganganu suke yi kullun cikin muyagun abu dabi'u suke nunawa wasu ma suna ta yi kokarin ya zasu cutar da ni ya Allah me zan yi Allah ce da shi idfa billati hiya ahsanu sayya ka ture mummunan abin da za su yi maka da sakayya mafi kyau to za ka ga natija sakamako wanda ya fi kyau fiye da abin da za ka yi ramuwa za ka yi wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a ji idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyul habib ji wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a Allah ce kikkiawan abu da mummuna ba za su taba zama daidai ba ba su taba zama daidai ba idfa billati hiya ahsan ka ije da aikin da ɗabi'ar da tafi da take mafi kyau fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun sai kaga wanda ba kwa ga miciji tsakanin ku da shi ka annahu waliyyul habib ya zama aboki na qut ya zama kamar aboki na qut da qut ana ubangiji subhanahu wataala cika annahu waliyyul habib kamar aboki na qut da qut wanda kuka taso tun kuna yara tun kuna kanana ko ka shaku da juna duk abin da ya taba daya sai zai ji cewa shi abin ya shafa kowa yana farin ciki da dan uwansa in abin bakin ciki ya samu a hadu ai tare in wani abu na taimakawa ne kowa yana taimakawa dan uwansa to haka za ku zama da wanda ba ku ga miciji da shi yayin da zaka rike wannan dabi'a sai idfa billati ahsan ka mayar da mummunan abu da mafi kyau wanda ita ce tarbiyyar da annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah subhanahu wataala ya bayar wa annabinsa shi kuma ya gadar wa da sahabbansa su kuma suka gadar wa da almajiransu su ma suka gadar wa da almajiransu har ka duka wani mutumin kirki ya gaji wannan dabi'a sai idan an yi masa ba daidai ba shi in ya tashi ya kyautata wa wanda ya mashi ba daidai ba fiye da ba yadda yake tsammani billati hiya ahsan duk da cewa wannan ba kowa da kowa yake samu ba wa bayu laqaha illa allazina sabaru wa bayu laqaha illa zu hazzin azim ba kowa yake bashi wannan baiwar ba inji Allah sai waɗanda suka yi haƙuri sai masu haƙurin gaske ba kowa yake samu wannan baiwar ba sai waɗanda suke da babban rabo masu haƙurin gaske su ne za su yi haƙurin an musu ba daidai ba ba za su raba ba ba su raba ba za su jira Allah subhanahu wataala ya biya su daga taskarsa babu shakka wanda Allah zai biya shi daga taskarsa kuwa ba ta yadda za a yi izatan cewa shi zai iya wani abu ya samu kamar wannan babu duk abin da zaka samar wa kanka bai kai wanda Allah ya ce ni kai hakuri zan baka ba zan baka jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha waman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbu adh-dhalim ce mummunan sakamako mummuna ne irinsa wato kana da dama idan an maka karama gurgudan yadda akai maka ba hana ka ba ila aqab wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi akai muku ba daidai muku yadda akai muku daidai yadda akai muku ba daidai muku rama daidai wa daidai wa man i'tada 'alaykum fa'tadu 'alayhi bimithli ma i'tada 'alayhi fa ma kuma idan za ku yi hakuri ku yi afwa wala in sabartu lahuwa khairul lisabirin wannan shi yafi alkhairi haka Allah yake koya wa bayansa a wajen magana ce an zazzage ka kai ka bayar da abin da yake mafi dadi wani ya yi ta kokarin yadda zai yi maka haka maka ramin mugunta kai kokarin ka buɗa masa sawo masa wasu hanyoyin alheri kai kuma وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا الله يجيك غيا وباينا سن تاشي مغنى سو فدي مغنى ما في كيو اتو ستتونا ستتونا ابدا ذا سو فدا ستتونا مغنى كان سيتا سبب ان ذا سو غاي فديتا اكن وسو ستتونا idan suka gano magana da kyau sannan suka gano magana mafi kyau to su bar mai kyau su dau mafi kyau wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan magana da take mafi kyau inna ash-shaytana yanzagu bainahum lalle shaytan yana kokarin hada fada da ziga da bata tsakanin ku shi dan yana kokarin bata tsakanin saboda haka yi kokari ku kuma ku datse masa hanya kar ku bar masa hanya a bude shi yasa hatta wanda zaka ja da shi akan abin da ya shafi addini kowace irin aqida yake bi Allah ce wajadilhu billati hi ahsan kai jayayya da su da hanya mafi kyau wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hi ahsan kada ku yi jayayya da ahlul kitabi sai da hanyar da take mafi kyau ko da su za su yi muku ba daidai ba wanda ita ce dabi'ar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi daga Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma yana sifar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ta zo a cikin at-Taurah daga cikin sifofinsa wala yarfa'u as-sayyi'ata bis-sayyi'ah ولكن يعفو ويغفر ولا يدفع السيئه بالسيئه بايا تنكد مبونا ده مبونا بايا تنكد مبونا ده مبونا ولكن يعفو سيدي افوا يكي ويغفر يافي روايه عائشه اتكين جابر الترمذي تكي تشوا ولا يجزي بالسيئه السيئه ولكن يعفو ويصفح annabi baya wato sakawa mutum mummuna da mummuna sai dai saka mummuna da kyakkyawa yana yin afuwa ne yana yin rangwame shi yasa lokacin da cutarwar kafirai mushrikai ta kai gaya wasu daga cikin sahabbai suka riga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi kala an ce su mana ka roƙi Allah ya la'ance su annabi sallallahu alaihi wasallam ce inni lam ub'ath la'anan walakin bu'ith rahmah ba a aiko ni dan in zanto mai la'anta ba an aiko ni dan in zamo rahama idan zai la'ance su sai bishin Allah ya sauka a kansu shi ba haka Allah ya ce da shi ba Allah cewa ya yi wa ba'ar sallaka illa rahmatan lil alamin saboda haka ba zai la'ance su ba shi yasa a ruwayar Imam Ahmad cikin musnad din sa Aisha take cewa ba la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam musliman bil la'nati tudkar babu wani musulmi da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi masa wata la'ana da za a rika ambatanta, babu shi annabi ya la'anci wani musulmi haka kawai. Walan taqama li nafsihi shay'an yu'ta ilayhi, ba sadda akai masa wani abu yayi ramuwar gayya, babu sadda akai wa wani annabi sallallahu alaihi wasallama wani laifi yace bari yayi ramuwar gayya, babu shi. Illa an tuntahaka hurmatullah, sai dai yayin da aka keta dokokin Allah, to a nan dai za a ga fushin ba'iki sallallahu alaihi wasallam akan kowa ne, ko dan cikinsa ne, ko kusancinsa da mutum. Idan aka ce wani abu da ya shafi dokar Allah, to baya sako-sako, baya sako-sako a kan nan in dai an taɓa dokar hurmatullah. Shi yasa yake cewa wallahi law anta fatimata bint muhammad sarqat laqata'tu yadaha, wallahi na rantse da Allah, law anta fatimata bint muhammad sarqat laqata'tu yadaha, da fatima ir muhammad dan kada a fadi mata fatima da ban yake nufi, sai da ya nasabta ta zuwa ga kansa da sunansa karara fatima ir muhammad, da ita ce za ta yi sata, wallahi kina yake haddata. Saboda haka a bacin addinin Allah baya sakusu, amma dan shi kai masa a zage shi a bace shi a gaya masa bakar magana shi mutuncinsa a cike masa dukiyarsa a lalata masa kayansa, wannan duk ba za a ga fushinsa a nan ba. Shi yasa ana suke cewa wallahi tunda nake da annabi sallallahu alaihi wasallam ban taba yin wani abu ya ce me yasa kai kaza ba, ban taba barin wani abu ya ce dan me ba kai ba. Shekara goma da ya rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam hidima, bai taɓa wani abu da annabi sallallahu alaihi wasallam zai faɗa ya ce me yasa ka taɓa min kaza ba, ko me yasa na ce kai kaza ba kai ba, a rayuwarsa bai taɓa wannan ba. To haka duk wanda suka zauna da shi haka suke ba da shaidarsa. Kaga na Aisha ce radiyallahu ta'ala anha take ba da wancan shaida, bata taɓa jinsa ya huɗu baki yana la'antar wani musulmi, mutum wanda bai la'anci kafirai ba ma, wanda aka ce ya rasulullah il'an al-mushrikin kala anji mushrikai, bala ce ni lam ubas la'ana walakin bu'istu rahma, wanda bai la'anci mushriki bai zai la'anci musulmi, ba zai yi ba. Saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya sifantu da wannan sifa da Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya masa, ya ce ya sifantu da ita saboda daraja mataki na hakuri da juriya akan cutarwa da afuwa ga wanda ya zalunce ka, shine afdalul akhlaqi fi dunya wal akhirah. Babu dabi'ar da ta kai wannan, babu kyakkyawar dabi'ar da ta kai a cuce ka ka yi haƙuri, a zalunce ka ka yi afuwa, babu dabi'ar da ta kai wannan. Da ita ne mutum zai kai mataki a gurin Allah da ba zai kai shi ba da yawan sallah ko yawan azumi. Yawan sallah ko yawan azumi ba zai kai shi ga wannan mataki ba. Wal kazibin al ghayz wal afin an nas, wallahu yuhibbul muhsin. Wal kazibin al ghayz, masu gilde fushi, masu haɗe fushi. Wal afin an nas, sannan kuma masu afuwa ga mutane, idan afuwarsu ba daidai ba su haɗe fushinsu, ba za a gama fushinsu a fuskar ba. Sannan ma kuma su yi afuwa suke sun yafi, sannan su bi ma wanda ya musu din da ihsani, sai ya ce wallahu yuhibbul muhsinin, Allah yana son masu ihsani. Ihsani kuma shi ne ƙololuwar martaba daga Islam sai iman sai ihsan, ihsan shi ne ƙololuwar martaba. To duk wanda zai haɗe zai zama mai haɗa fushinsa, mai afuwa, mai kyautatawa, to zai kai wannan mataki. Da yawan sallah da zakka da azumi ba zai kai shi ba, kuma Allah zai zama to tare da shi a koyaushe da taimakonsa. Allah ma'a alladhina taqaw wal ladina hum muhsinun, Allah zai zama tare da waɗanda suke masu ihsani a koyaushe. Shi yasa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce fa ajruhu 'ala Allah, Allah ya dukkule ladan ya ɓoye shi bai ma bayyana shi ba, dan ya fi ƙarfin ya bayyana, ba za a iya lissafinsa ba. Da ba yi waffa sabiru na ajirahu bi ghairi hisab, ba zai lissafu ba. Shi yasa ce fa ajruhu 'ala Allah, Allah ya dora wa kansa, ya wajanta wa kansa, zai biya shi akan wannan hakuri da juriya da yi. Allah subhanahu wataala ce in tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa inna Allah kana 'afuwan qadira. Idan har za ku yi wato bayyana alkhairi ko ku boye shi ko abu ku ba daidai ba ku yi afuwa, Allah ce fa inna Allah kana 'afuwan qadira. Allah bai afuwa ne, bai kuma cikakken iko ne. Shi ne wala in sabartum lahu khairun lis-sabirin. Idan za ku yi hakuri wannan shi yafi alkhairi ga masu hakuri. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai gaya matuka, ya kai gaya matuka wajen sifattuwa da wannan sifa, sifa ta hakuri, sifa ta afuwa. Al-afwa al-afwu 'inda al-maqdira. Lokacin da zai iya daukan fansa, zai iya ramawa, sai ya afuwa. Da san akwai afuwar da mutum yake yi saboda an fi karfinsa, saboda ba yadda ya iya, sai ce to shi kenan na yi afuwa, Allah ya bada lada. Amma fa saboda ba yadda zai yi ne, ya duba ya leƙa ya kada ya raya ya ga in yace zai shiga rigimar nan zai kwana ciki, to shi kenan tunda ya ce an yi afuwa ana samun lada, ya je da masa afuwa ba wai wanda afuwa ba. Al-afwu 'inda al-maqdira, yayin da kake ikon kake da damar da zaka karama ka daukan sa, shi yasa Allah ya ce Allah kana 'afuwan qadira, ya afwa ne da iko ne, to zai iya maka duk abin da ya ga dama, amma kuma yace ya yafe maka. Daga cikin mawaqif na Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke nuna tarbiyyatuwarsa da wannan tarbiyya da Allah subhanahu wataala ya masa, da cewa idfa billati hiya ahsanu sayya'a. Akwai hadisin da Imam al-Bukhari ya ruwaito daga Usama ibn Zayd, mu'amalar da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya rika yi wa ra'sul munafiqin Abdullah ibn Ubay ibn Salul, wanda shine shugaban munafikai na Madina gaba daya. Kaga da maka ce shugaban munafikan duniya duka, duk wanda zai yi munafici tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ai kaga ba wanda zai kama kafarsa. Shi da Annabi yayi wa munafici ba wanda ba, dan an baka ko an muku ba wanda ai bai komai ba, ga babban su can Annabi yayi wa munafici. Wata rana ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kamar da Usama ibn Zayd radiyallahu anhu ba shi da ma'aikinsa yake ba da labari, yace wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hawo wani jaki yana dauke ya goyo Usama ibn Zayd ibn Haritha, yana daga cikin wadanda Annabi sallallahu alaihi wasallama yake so kwarai da gaske, ɗan lelan Annabi sallallahu alaihi wasallama. Akwai Zayd ibn Haritha da ɗansa, kuma bayan Zayd da ɗan kashe shi, ɗansa Usama ya zanto ya gaji wannan kaunar da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake ba yansa. Wata rana an gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam Sa'd ibn Ubada shi ne shugaban Khazraj, kabilar Khazraj shi ne shugabansu a Madina, sai ya zanto ba ya da lafiya. Sa'd ibn Ubada yana da cikin waɗanda suka musulunta a farko, suna daga cikin waɗanda suka yi bai'atul Aqaba tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam. To ba ya da lafiya, sai Annabi ya ɗauko wani jakinsa ya hau, sai ya ɗora Usama a baya, za su je su dubo Sa'd ibn Ubada. Wannan kafin ai yakin Badar, to yana tafiya kawai sai ya wuce wata majalisa ta Abdullahi ibn Ubay ibn Salul. Abdullahi ibn Ubay ibn Salul, ibn Salul din sifar shi Abdullahi din ne, ba Ubay din ba, ibn Salul, Salul din ba masace. To sai Annabi ya wuce ta wani majalisarsa, majalisarsa mutane ne daban-daban kala-kala, ga cakuɗe, akwai musulmi, akwai mushrikai, akwai yahudawa, duk ana zaune a guri ɗaya. Kun san a Madina akwai yahudawa lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Lafiya? Akwai yahudawa a Madina da suke zaune tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan majalisa ta kunshi waɗannan yahudawa da musulmi kuma da kuma mushrikai. Ana zaune sai Annabi ya zo wucewa akan wannan jaki, kawai sai Abdullahi ibn Ubay ibn Salul sai ya ɗauki gefen mayafinsa, sai ya rufe hancinsa, abin da yake nufi cewa ga annabi ya zo jakinsa yana wari sauraka sai rufe hancinsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo sai yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam la tughfiru alaina mu daina tayar mata da kura yana nufin annabi ya daina tayar masa da kura da wannan jakin da yake kai annabi sallallahu alaihi wasallam bai damu da shi ba sai ya musu sallama da ya musu sallama sai ya tsaya yana musu wa'azi yana kiransu zuwa ga musulunci ya karanta musu alqur'ani sai abdullahi ibn ubay ibn salul sai ce wa yayin kaga maganar da kake faɗa tana da kyau amma in gaskiya kake faɗa ka daina zuwa nan majalisa kana damu ka zauna a can gidanka wanda yake so ya je can ya same ka karanta masa amma mu ka daina zuwa nan kana damu sai abdullahi ibn rawaha duk kabilarsa da shi ma khazraji ne amma shi ma yana da kyau da suka musulunta yana majalisar maulidi ya ce shi sai ce ya rasulullahi ya ba'ikin Allah ka zo nan majalisar ka ci gaba da yi mana wa'azi shikenan sai rigima ta kaure tsakanin musulmi da mushrikai da yahudawa aka shiga zage-zage da bakakin maganganu sai ake neman a rukume da fada da yaki shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya shiga lallashin sai yana ta kwantar musu da hankali har dai kowa ya dawo ya dutu sada annabi ya hau dabbarsa sai ya wuce gidan Sa'ad ibn Ubada ya je ya same shi ce ya Sa'ad ka ji abinda Abu Hubab yake faɗa mu Abu Hubab al-Kunya ce ta shi Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ka ji magana da yake gaya mu ka ji annabi ya gaya masa abinda ya faɗa a kansa sai Sa'ad ibn Ubada ya ce ya Rasulullahi yi masa afuwa ka yafe masa daren sai da Allah abinda ya faru abinda da ka zo da shi na gaskiya shi ne musulunci kuma kai wo hijira ka zo ka same mu nan a Madina ka zo ka same mu daidai lokacin da ake kokarin za a dora masa kambi na sarauta za a nada masa kambi na sarauta a Madina ta zama shi ne sarkinsu gaba daya annabi sallallahu alaihi wasallam na zuwa Madina da gaskiyar da ya zo da ita ta musulunci sai ta rusa komai tun daga lokacin ibnu ubay ibn salul ya sa abin ya kullace annabi a zuciyarsa zuwansa ya rusa masa wani matsayi da yake tsarin samu wannan neman shugabanci da neman ya samu mukami shi ya jefa shi cikin masifar munafici wanda zai nuna maka cewa san shugabanci ta kowane hali sai ka zama shugaba sai ka zama babba sai an baka mukami sai an baka matsayi ba karamar musifa ba ce ita ce ta halakar da Abdullahi ibn Ubay ibn Salul kakka dada kakka rage lokacin da annabi yake musu wa'azi cewa ai abin da annabi yake faɗa ba abin da yake shi kyau amma saboda damuwar da yake da ita a zuciya abin ya tsaya masa a wuya a ce gashi har an gama sa rana an yi sadarwa rana kaza za a zo a yi masa rawani a zama sarki gaba ɗaya na duk garin Madina annabi da zuwa komai sai ya canza wannan abin ya tsaya masa a rai saboda ya riga ya sa san shugabanci a ransa to shi ne ya ce ka yi masa afuwa ka yafe masa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya yafe masa daga baya shi da kansa bayan an yi yaƙin Badar ya ga da yawa daga cikin manya-manyan Qurayshawa manya-manyan kafiran Makka duk sun mutu a yaƙin Badar ya ce kai abin da fa ya riga ya bunƙasa ku zo mu musulunta bai wa annabi sallallahu alaihi wasallam mu baya'a shi ne ya ja mutanensa suka musulunta sai mu baya'a amma wannan abin yana tsaye a zuciyarsa bai tafi ba saboda haka ya ci gaba da yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam maƙarƙashiya da cutarwa iri iri wanda daga ƙarshe za ku ji irin ta goma shi da annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya bi shi da shi har bayan mutuwarsa insha Allah zai kasance a karatunmu na gaba saboda lokaci ya yi abinda muka faɗa na daidai الله سبحانه وتعالى باب لا داود بك إلى كشكري ألا يفهمنا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين